Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 9 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To Hafiz, manyan jami'an sojin ƙasar Turkiya sun ce dakaransu sun shirya tsaf domin kai wani faramaki cikin Siriya da aka jima ana shirya shi. Wani bincike da aka yi ya gano cewa sama da kashi 1 cikin kashi 3 na mata a wasu ƙasashe 4 kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa. Amurka ta ce a shirye take ta ƙara kakaba takunkumi akan Sudan ta Kudu, muddin gwamnatin shugaba Salva Kiir bata aiwatar da matsayar neman zaman lafiya da aka cimma ba.
To kanin labaran kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an yi wani taron fadakarwa akan illar wulakanta mata marasa haihuwa a Afirka.
Adana ta riga fata kuma su san da Allah yana san su, muna tausaya musu yadda duk wanda ya kuntata ko ya wulakanta mace saboda bata haihuwa ya tabbatar da yayi zalunci, saboda babu wanda yake zaba ya ce Allah karka bani da
haka. Kuma za ku ji ra'ayoyin jama'a akan wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya game da halin rayuwa a Najeriya. Sannan Madina Dauda za ta shigo da shirin demokradiya a yau, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiya sun ce dakaransu sun shirya tsaf domin kai wani faramaki cikin Siriya da aka jima ana shirya shi da zammar kawar da mayakan Kurdawa waɗanda Turkiya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda, amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kud da kud a yakin da ake yi da mayakan kungiyar 'yan ta'adda na IS. A daren jiya Talata, rundunar sojin Turkiya ta wallafa a shafin Twitter cewa dakaranmu da muke tunkaho da su sun shirya wannan farmaki da aka wa lakabi da Operation Safe Zone. Tunda dai wannan sanarwa ta sa jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya suka kira wani taron gaggawa. Panos Mumtis shi ne shugaban tsare-tsaren hukumar a yankin, da manema labarai suka tambaye shi ko me zai biyo baya sai ya ce.
The answer to your question is we don't know.
Yace amsar wannan tambaya ita ce ba mu san abin da zai faru ba. Muna dai fatan ganin alheri. Sannan mun shirya tsaf komin munin abin da zai biyo baya. Dakarun Turkiya dai sun ce ba wai mayakan Kurdawa kawai za su kai wa hari ba, amma da na mayakan IS da ke yankin. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken yiwuwar tsige shugaba Trump ba, wanda ba shi da hurumi a dokar kasar. Lauyan fadar gwamnatin Pat Cipollone ya aika wa shugabannin 'yan Democrat na Majalisar Wakilai wata wasiƙa mai shafi 8. Ciki har da shugaban majalisar Nancy Pelosi, waɗanda ke bincike kan ko shugaba Trump ya karya doka ko akasin haka, da ya nemi Ukraine ta binciki Joe Biden da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A cewar lauyan, 'yan Democrat sun karya dokar da ke tabbatar da yin adalci da kuma matakan bin doka sau da ƙafa. Shugaba Trump dai ya sha musanta aikata ba daidai ba, inda har yakan cicciki 'yan Democrat saboda wannan bincike da suka sa a gaba.
It's just a scam.
Yace wannan ba wani abu bane illa damfara. Damfara ce da 'yan jam'iyyar Democrat suka kitsa domin ganin sun samu nasara a zaben da suka san cewa ba za su yi nasara ba a shekarar 2020. Fadar gwamnatin ta White House dai ta yi kira ga shugaban majalisar wakilan Nancy Pelosi da ta kira a kada kuri'a kan binciken tsige shugaba a lokacin majalisar idan kwamitocin da ke jagorantar binciken na so jami'an gwamnatin Trump su ba da haɗin kai. Sakamakon wani bincike da aka buga a mujallar Journal The Lancet da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi fannin kiwon lafiya, ta ce sama da kashi 1 cikin kashi 3 na mata a wasu ƙasashe 4 kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa. Nazarin wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar a Ghana, Guinea, Myanmar da Nigeria ya gano cewa kashi 42 cikin 100 na mata kan fuskanci cin zarafi da ya hada da duka da zagi ko nuna wariya yayin da suka je haihuwa asibiti. Daga cikin mata 2,616 da aka gudanar da binciken a kansu, kashi 14 sun ce an dake su ko an mare su yayin da suke haihuwa, yayin da kashi 38 suka ce an zage su ko an musu tsawa tare da kunyata su yayin da suke haihuwar. Binciken har ila yau ya gano cewa akan yi wa mata da dama aiki ko tiyata domin a cire jariri ko a gudanar da gwaje-gwaje a la'awalar su ba tare da an nemi izinin su ba. Sannan kashi 75 sun ce ana ƙara musu al'aura yayin da suke haihuwa ba tare da an nemi izinin su ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Sudan ta Kudu Thomas Hoshek ya ce Amurka a shirye take ta ƙara kakaba takunkumi a kan ƙasar. Muddin gwamnatin shugaba Salva Kiir bata aiwatar da matsayin da aka cimma ba domin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. Jakadan na Amurka na magana ne da manema labarai a Juba, babban birnin ƙasar, a jiya Talata, inda ya kira ga shugabannin Sudan ta Kudu da su maida hankali wajen aiwatar da matsayin da aka cimma a bara. Ga dukkan alamu Jakada Hoshek na mai da martani ne ga wasu kalamai da shugaba Kiir yayi a kwanan nan, inda ya ce za a kafa gwamnatin haɗaka nan da watan Nuwamba ko da shugaban ƴan adawa Riek Machar ko babu. Kwamitin tattara bayanan sirri a Majalisar Wakilan Amurka ya fitar da wani rahoto da ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu, wanda ya kira ga gwamnatin ƙasar da kamfanoni masu zaman kansu da su hana yin amfani da shafukan sada zumunta wajen yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara mai zuwa, kamar yadda aka gani a shekarar 2016. An fitar da rahoton ne bayan da aka kwashe sama da shekaru biyu ana binciken katsalandan ɗin da ya nuna wani kamfani mai bincike a duniyar yanar gizo wanda gwamnatin Rasha ta mara wa baya, wato wanda ya yi yunkurin yin katsalandan a zaben 2016 ta hanyar dakile hanyoyin da za su taimaka wa Hillary Clinton ta samu nasara tare da mara wa Trump baya. Jami'a ƙasar Thailand na can suna ƙoƙarin ciro garowakin wasu giwaye 11 da suka gamu da ajalinsu bayan da suka yi yunkurin ceto junansu daga wata mafaɗar ruwa da ke wani gandun namun daji a yankin tsakiyar ƙasar. Da farko masu kula da gandun namun dajin sun yi zaton giwaye 6 ne suka mutu a ranar Asabar yayin da suke ƙoƙarin ceto wata 'yar matashiyar giwa mai shekaru 3 wacce ta zame ta faɗa mafaɗar ruwan. Amma a farkon makon nan wani ɗan ƙaramin jirgi mara matuƙi ya gano wasu ƙarin giwaye 5 a cikin ruwan da ke gandun namun dajin da ake kira kawayayi.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, 'yan jaridu sun gudanar da wani taro a jiya Talata a birnin Yamai da nufin tattauna hanyoyin da za su kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi wa mutane da ke fama da matsalar rashin haihuwa, musamman mata waɗanda akasari dangin miji suke ɗaurawa laifin zama silar wannan matsalar. Daga Yamai ga rahoton da Sulaimomin Barma ya aiko mana.
'Yan jarida sama da 100 ne suka amsa gayyatar gidauniyar Guri Vimeyor haɗin gwiwa da gidauniyar Merck Foundation da nufin samun masaniya daga wasu ƙwararrun likitoci game da dalilan da ke haddasa rashin haihuwa, matsalar da a yanzu haka ke ci gaba da jefa mata da dama cikin kuncin rayuwa a nahiyar Afirka sakamakon wulakancin da suke fuskanta daga abokan zama. Uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajiya Aishatu Isu Muhammadu na cewa shigar da 'yan jarida cikin wannan tafiya mataki ne da zai taimaka a fitar da mutane daga duhun kai.
Ai jarida abinda muke jira tunda suke magana a cikin radio, a cikin television su kwatanta ma duka al'umma me ke faruwa, menene dalilin wannan rashin samun aihuwa a cikin gidaje. Macen da bata aihuwa ba laihinta ne ba, don in aka bincika akwai bangaren mijin akwai bangaren matan, kuma wani lokaci ma su biyu ne duka. Kenan saboda wannan kar a bata zumunta, abun Allah ne Allah ke bada aihuwa, kuma in mutane sun je likita in Allah ya ba su hanya suka samu maganin nan insha Allah aihuwan zai samu.
Misalai na rashin samun kulawar da ta dace daga al'umma a wajen mutanen da ke fama da matsalar rashin aihuwa ba su da iyaka, inji shugabar kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu.
Wani bawan Allah aka ce bai da hankali, kuma ya faɗi ya ce ɗan da ya rika ya hidubu ni ɗan dangi mai hali ne lokacin da yana cikin hali yana aiki, yanzu da bai aiki yannan duk sun wace sun bar shi tunda bai taba haihuwa ba. To wannan abu shi ya ishe shi har ya haukata shi. To mata kuma wulakancin da suke gani, ko a miki kishiya ko a kore yake, karshen ta in ba mai hali ciki ba ki karasa miji mai daukaki.
Shugaban hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabir Sani wanne ya kira 'yan jarida su mai da hankali wajen ayyukan fadakar da jama'a akan dalilan da ke janyo rashin haihuwa, ya sanar cewa za a ci gaba da yada irin wannan wanufa zuwa yankunan karkara.
Ba ta yiwuwa a yi wata magana in ba da ku 'yan jarida. Shi ne muke fatan ku kawo mu, insha Allah za mu sake ga farmasiyon cikin karkara.
Tsananin kyamar da matan da ba sa haihuwa ke gani daga jama'a wani abu ne da ke fitar da wasu daga cikin irin wannan bayan Allah daga hayyacinsu.
Adara ta riga fata, kuma su san da Allah yana son su. Muna tausaya musu yadda ake. Duk wanda ya kuntata ko ya wulakanta mace saboda ba ta haihuwa, ya tabbatar da yayi zalunci, saboda babu wanda yake zaba ya ce Allah kar ka bani da.
Kashi 85 daga cikin 100 na matan da ke fama da rashin haihuwa a yankin Afirka da ke kudu da Sahara sun kamu ne da wata cutar da akan iya magancewa, kamar yadda jinsin maza bai tsira ba daga wannan al'amari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. To daga jamhuriyar Niger Barno Muleka makwabciyar ta Najeriya, inda a farkon makon nan ne wata kungiyar Majalisar Dinkin Duniya mai bincike da bin diddigin alkalma da suka shafi talauci a tsakanin al'umma, wato United Nations Global Multidimensional Poverty Index, ta fitar da wani rahoto da ke nuna jihar Kano ce ta fi kowace jiha adadin masu matsakaiciyar rayuwa a ƙasar. Amma wasu 'yan jihar na ganin rahoton ya ci karo da zahirin halin rayuwar al'ummar Kanan. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Ba ga haka, jihar ta Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen wadatar arziki, in ji rahoton na kungiyar UN Global Multidimensional Poverty Index.
Ni dan jihar Kano ne, ban gamsu ba. Ka duba kuma danjoji mabarata waɗanda idan ka ga mutum sai ka tausaya masa, ka ji kamar ka zubar masa da hawaye, suna nan suna yawo, wani zai tashi bai ci abinci ba.
Gaskiya na gamsu da haka, don saboda yanzu dai matsalan dai gaskiya dai ya ragu dai gaskiya.
Ni gaskiya ni matashi ne, na gama karatu amma sai kuma ga ba aikin yi, sai ma wanda ci gagara ta yake ba abin da nake samu hanyar da mu karatu, kuma zan maka sauraro ya takura mutare. Gaskiya ban gamsu sakamakon ba a taimaka talakawa na ƙasar da mu.
Wasu 'yan jihar Kano kenan suke martani game da wancan rahoto na kungiyar Majalisar ta Dinkin Duniya. Yanzu haka dai masana'a fagen gudanar da bincike domin fito da alƙalaman lamuran da suka shafi rayuwar jama'a na yin tsokaci game da wannan rahoto. Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi ƙarin haske.
Dukkanin irin wannan bincike din akwai abin da ake ce masa scientific research, wato menene mizanin kimiyyar da aka yi amfani da shi, waɗanne irin mutane aka ɗauka, samfarin mutanen da za ka ɗauka. In ka ɗau mutanen birni kai amfani da su a zaman cewa su ka ɗauka a matsayin mutanen jihar Kano kaɗai, lalle abin da bayanin zai baka zai sha bamban da idan mutanen karkara ka ɗauka. Waɗanda suke zaune a wata unguwar zai sha bamban da waɗanda suke zaune a wata unguwar. To wannan shi ne dole idan aka tashi ɗauka bayanan bincike ɗin sai an duba yanayin guran da za a ɗauko da kuma yankunan domin ya kasance an samu an yi daidaito a tsakanin al'umma ɗin, domin kuma a samu a fitar da bayanan kididdiga waɗanda suke masu gamsarwa. Duk lokacin da aka fitar da irin waɗannan bayanan, mutane sukan buƙaci su ji yaya aka yi aka samar da waɗannan alƙaluman, wani samfuri aka ɗauka, wani ma'auni aka ɗauka, daga wani yankuna aka ɗauka, domin a samu gamsuwa. Domin duk lokacin da ba a samu daidaito ba, to lalle bayanin bincike din ba zai bada abin da ake bukata ba.
Har ila yau Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi tsokaci dangane da abin da ake nufi da mutanen da ke matakin matsakaiciyar rayuwa.
Mizanin da suke amfani da shi wataƙila na matsakaiciyar rayuwa shine a ga cewa mutum wato ya haura ya fita daga cikin wancan abin da ake magana na ƙasan talauci din wanda suke kasa da dala biyu a rana din. To duk wanda ake ganin ya fita daga wannan kuma wataƙila ya fi ƙarfin abin da zai ci da abin da zai sha da kuma wasu ɗan bayanansa kuma sannan inda yake zaune yake rayuwarsa ba wuri bane na talakawa can ƙasa-ƙasa sai a ce wataƙila ya shiga cikin wannan rukuni na tsaka-tsakiya. Amma abin da yake faruwa shine kowa yana kokarin a alakanta shi da wannan rukunin har wanda bai kai ba ma wani lokacin mutane sukan yi ci da karfi domin ganin cewa sun zauna a wannan rukunin babu wanda yake so a ce ya fado rukunin kasa so da haka da wanda yake wannan rukunin da kuma wanda yake ya kusa kaiwa wasu suna kokari su tunkuɗa kansu domin ganin cewa sun shiga wannan rukunin so da haka rukuni ne wani lokacin na ci da karfi wasu ne da wanda suka fado daga sama to ba za su so su yi kasa ba wasu kuma ba su karasa kaiwa ba amma ganin sun kusa to sai su yi dage su kai musamman a wannan yanki namu kowa yana rububin ganin cewa dai akalla bai gaza wannan rukunin ba.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi ga zauren majalisar dokokin Najeriya na sama da naira triliyan 10 wadda ake fatan zai baiwa 'yan ƙasar damar cimma mizanin matsakaiciyar rayuwa ko kuma masu zarce haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To yanzu kuma ga wannan somin tabin.
Ilimin wannan abu da matakin da gwamnati ta dauka mataki ne mai muhimmanci saboda Najeriya tana buƙatar ta rika ci da al'umma ta da kanta. To in ka duba kai lura da yanayin shinkafa da muke shukawa a nan shinkafa da muke girbewa ne ita kamata mu ci. Amma sai kaga ana ta shigo da shinkafa daga wasu ƙasashe ba maimakon mu mai da hankali a namu. Mu faɗaɗa mu ƙarfafa wa manomanmu su samu ƙarfin da za su riƙa yin shinkafa mai kyau wanda za ta wadatar da al'umma.
Hadiza Bala Usman kenan shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya. Sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken hirar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni Shamadina Dauda. Makonni biyu da suka gabata ne muka yi nazari akan wani al'amari da ya dauki hankalinmu da ma na wasu 'yan ƙasa. Wannan shine batun zaben shekara 2023. Duba da cewa wannan mulki na biyu da aka fara a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duka watanninsa 4 da 'yan kwanaki. Kenan muna da sauran shekaru 3 da watanni 7. Kafin mu kai shekara 2023, me yasa mutane suka fara batun zaɓe a yanzu? Har an ce wasu ma sun fara buga poster. Wani kuma ya ma ce shine shugaba Muhammadu Buhari zai miƙa wa mulki. Ina muka gaza ne ko ina muka dosa? Wani darasi shugabanninmu da suka gabata irin su Aziki Waye da Saddauna da Tafa-Ɓadewa da Awolowo suka bar mana ne? Ku biyo ni. A yau ina da baki a wannan zauren. Akwai shugaban jam'iyyar Accord, Muhammad Lawal Nalado, da Sanata Mas'ud Jibril Eldoguwa, da Hajji Amariya Ibrahim Baba, da kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Alhaji Shu'aibu Mungadi. Bari mu fara da Alhaji Muhammad Lawal Nalado. Ya kake kallon wannan al'amari ne? Bamu je ko ina ba a wannan mulki da jam'iyyar APC ta samu wanda take cikin wa'adinta na biyu. Amma an fara batun zaben shekara 2023.
To a gaskiya wannan azurumin da 'yan siyasa suke yi ba daidai ba ne. Na farko yanzu an zaɓe zaben nan da aka yi bai kai mota 6 ba. Ita gwamnatin da aka zaɓa ba ta zanna da gindinta ba ta tsara ko kuma ta fara ma gudanar da abubuwan da ta tsara na tafiyar a shugabanci. A ce mutane sun fara fitowa suna neman wannan kujera tun ya rage mana sauran shekara 4. bai tsari ba kwata-kwata saboda ko ita kan tumar hukumar zabe ta kan fidda lokaci na cewa ya kamata a fara takarar zabe to hukumar zabe bata fidda adadi ba ina ga ya kamata duk wanda ya fito irin wannan tun yanzu ita hukumar zabe ta dauki mataki akan sa a dakatar da shi kuma dauki hukunci akan sa a yi masa hukunci amma ba daidai bane a dinga dauki hankalin jama'a kan abin da ke faruwa na zai ma jama'a amfani ko kuma zai taimaka ma ita gwamnati ta san menene ainihin abin da ke damun talakawa ta yi aiki akai ba wai ta tsaya tana tunanin wani yana da dawa da ita ba wannan dauka hankali ne tsakani da Allah dauka hankali ne bai kamata ba a bar haka ta ci gaba
to ina muka gaza ne to da har ake irin wannan takarawar yanzu domin ai idan an bi shinhudar siyasa yadda aka faro ta shin haka aka yi mana koyi
wato tsarin siyasar yanzu kwata-kwata ya bambanta da tsarin da muka san siyasa da shi kin gani ina shugabantar jam'iyyar adawa kuma nayi takara na fadi zabe kuma Allah ya sani ban ko nuna damuwa ba akan cewa wai sai na je kotu ko duka nayi jayayya akan wannan abu domin na sani duk lokacin da ka tsaya takara ko ka cinne ko ka fadi saboda haka ya kamata ƴan siyasa su san me ye dalilin tsayawa su ma takara na abdurrahman cewa kawai yanzu abinda mutane suke yi mulki suke nema ba wai ma al'umma aiki ba in dai al'umma kake so ai ma aiki sai ka jira ka ga shin wanda aka zaben nan me yayi ko kuma me yake yi inda yake da kurakurai sai ka fito ga jama'a cewa ya kamata ku zabe ni saboda na ga cewa wannan wanda ya muku alƙawarin kaza ya kasa yi amma bisa me kake neman zabe yanzu babu dalili ban ga dalilin da yasa bar mutane su tuna irin wannan abu a Najeriya ba hukumar zabe kamata ta kama ƴan takara burki tun yanzu ƴan siyasa cewa duk lokacin da mun nuna timetable ba na ci gaba da harkokin siyasa ko kuma zabe mutun ya fito shi yana so to ya nuna karya dokar ainihin zabe to da haka ya kamata ita hukumar ta sa ta dauki mataki akai domin a gyara irin wannan abubuwan amma aka bari kara zabe mutane suka dinga yin wannan to tsakanin Allah ita kanta gwamnatin da ke kan mulkin za ta dauka mata hankali ba su samu damar aikin da ya kamata ta yi ba
bari an zo wurin ka sanata Masud Jibril Eldoguwa kana ganin me yasa ba mai koyi da irin siyasar shugabannin mu da suka shude ba
ina so in tabbatar miki idan kika dubi harkokin siyasa na wancan lokacin ba dai bane da na yanzu a 1960 akwai bambance-bambance idan kika duba Ahmadu Bello Sardauna kika duba Azikiwe kika duba Awolo suna wakiltar waɗansu bangarori na ƙasar nan amma suna haɗuwa a tukunya ɗaya su tattauna ya za a ciyar da ƙasar nan gaba yanzu siyasar da muke kai izuwa yanzu an samu rarrabuwar kai duk wanda yake kai idan ya zama to baya ma san na kusa da shi ba ma a wata kabila ba kuma an riga an zo an saka mana rashin kishin ƙasa dakiki juna da rashin fahimtar cewa ma ni daga ina nake me ya kamata ne wa ƙasa me ya kamata dan arewa iwa Najeriya me ya kamata dan kudu iwa Najeriya me ya kamata dan gabar iwa Najeriya abinda muka saka a gaba shine san zuciyar mu
Haji Amariya Ibrahim Baba ya kike kallon wannan al'amari
ito Najeriya alhamdulillahi to in na kirki ma ya fito yana so ma yi ba za a bashi dama ya bi da an riga an saba samun na banza a cikin na banza na wofi saboda haka kin gani wannan na kirkin ma in yazo cikin mutum goma yan siyasa sake wani goma ma ba za ki samu ɗaya na kirki ba in kin ci sa a wani goma ki samu guda biyu na kirki to na kirkin sun fito ba su da yawa in sun fito sai ki gani ma ana tattauye musu kafa ana kakkarye musu kafa ana hana su ma su yi rawan gaban hatsi bare ma har su samu su yi tasiri su yi aikin da jama'a za su mora ni dai a shawara ta a tunani na ya kamata mu koma kan tebur mu canza mu yi tunani mu nemo tsarin da zai dace da mu da irin rayuwar mu mu daina kofan na wasu kowane gida a ce kai gidanka ba za ka tsara rayuwar gidanka ba sai ka ga inda wani yake a gidansa za ka tsinta ai kin ga ku akwai mishira akwai ci gaba amma kuma akwai ci baya ni aka ban zabi na fi son rayuwar da da za ka yi baccinka idanka kwaya biyu duk a rufe ka yi bacci mai zurfi to yanzu fa ka samu kulli ka kukkulle gida yanzu akwai wanda ma za ki kulle gidansa ya je kwanta ƙarshensa in an zo kwana biyu ba gan shi ba sai da zo a balla gida a shiga saboda me saboda ya mutu a cikin ɗaki ya kukkulle gida bai saboda tsoro to gaskiya fi sabilillahi demokradiyyar da aka kawo mana ni a shawara ta inda za mu yadda demokradiyyar da muka tsunto na America ba ta dace da mu ba sam tana da tsada ana kashe makudan kuɗi ana sa abubuwan da shi talaka baya samun amfaninsa.
Shu'aibu Mungadi kai ne mai fashin baki a al'amuran yau da kullun a siyasar kasar. Wace shawara za ka ba ɗin siyasar Najeriya?
To shawara ta guda biyu ce. Ta farko dai Najeriya da mahukuntanta su kalli sauran ƙasashen duniya waɗanda suka samu ƴanci lokaci guda da Najeriya. Su gani kusan kowa ya wuce Najeriya. Duk inda ka samu yanci aka ce ajinmu guda da ni da ke, kuma muka wayi gari ki samu ci gaba, ina zaune ya kamata ya zama izina gare ni, ya zama manuni gare ni, ni ma in tashi tsaye in ci gaba. Mun ga India lokaci guda ta zama ta samu yanci da Najeriya, yau India ta zama ƙasa mai kwatance, kuma ta ma Najeriya yawan jama'a, balle ma mutun ya ce ai saboda yawa ne. Sannan ga Ghana nan kusa kusa, lokaci guda ta samu yanci da Najeriya, kowa ya ga ƙasar Ghana, da ƴan Ghana suke zuwa nan su taru Najeriya, har da korasu an ka taba yi, amma yau dan Najeriya shike zuwa Ghana neman ilimin sakandare. Kaga komawa baya a Afrika nan ma, gashi nan Najeriya tana komawa. Abu na biyu ina bada shawara, mahukuntan Najeriya da 'yan Najeriya ya kamata a tashi tsaye a rage ma mulkin nan na siyasa, mukamin siyasa armashi. Wato babban abin da ke sa ana kashin kai, ana kashin jama'a, ana tashin hankali lokacin zaɓe, duk bai fi arzikin da ake murƙusa idan an ci zaɓen ba. To da a ce duk wanda ya ci zaɓe bauta zai je ya yo albashi na ɗan majalisa a kasa goma, a baka kashi guda, a baka wurin kwana da ɗan abin da zai ashe ka. In kana yi ka yi, in baka yi ka bari wani ya zo, dama wasu na so.
Ra'ayoyin kenan kamar yadda kuka ji, sha'anin yakuwar neman zaɓe dai a bisa tarihi shirya ta ake yi a sirrance, ana tisawa, ana tankaɗawa, har ya zuwa lokacin da hukuma ta ga lokaci ya yi, ko ta ga ya isa a fitar da ƙa'idoji da za su baiwa jama'a sararin yin tunanin alƙiblar da ta dace da su. Al'amarin da a yanzu ya matuƙar shan bamban da al'adar yekuwa da tallan ɗan takara da fitar da tsare-tsaren. A nan lokaci ya mana halinsa, a madadin Muhammad Lawal na Lado da Masa'ud Jibril Eldoguwa da Mariya Ibrahim Baba da Shu'aibu Mungadi, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To madalla gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiya sun ce dakarunsu sun shirya tsaf domin kai wani farmaki cikin Siriya da aka jima ana shirya shi da zumar kawar da mayakan Kurdawa waɗanda Turkiyyar ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda, amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kut da kut a yakin da ake yi da mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na IS. A daren jiya Talata, rundunar sojin Turkiyya ta wallafa a shafinta na Twitter cewa dakarunmu da muke tunkaho da su sun shirya wa wannan farmaki da aka wa lakabi da Operation Safe Zone. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken yiwuwar tsige shugaba Trump ba, wanda ba shi da hurumi a dokar ƙasa. Lauyan fadar gwamnatin Pat Cipollone ya aika wa shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat da wato wakilai a majalisar wakilai wata wasiƙa mai shafi 8 ciki har da shugabar majalisar Nancy Pelosi, waɗanda ke bincike kan ko shugaba Trump ya kare doka ko akasin haka. Da yanayin Ukraine ta binciki Joe Biden da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Sakamakon wani bincike da aka buga a mujallar Journal de Lancet da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi fannin kiwon lafiya, ta ce sama da kashi ɗaya cikin kashi uku na mata a wasu ƙasashe huɗu kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa. Nazarin wanda hukumar lafiya ta duniya da WHO ta gudanar a Ghana, Guinea, Myanmar da Nigeria ya gano cewa kashi 42 cikin 100 na mata kan fuskanci cin zarafi da hada da duka da zagi ko nuna wariya yayin da suka je haihuwa a asibiti. Daga cikin mata 2016 da aka gudanar da binciken a kansu, kashi 14 sun ce an dake su ko an mare su yayin da suke haihuwa, yayin da kashi 38 suka ce an zage su ko an musu tsawa tare da kunyata su yayin da suke haihuwar. Jakadan Amurka a Sudan ta Kudu, Thomas Hoshek, ya ce Amurka a shirye take ta fara kakkaba takunkumi a kan ƙasar da muddin gwamnatin shugaba Salva Kiir bata aiwatar da matsayin da aka cimma ba domin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan baba Rabaran Tambaya Jibrin da za a yi addu'ar salama ta auren 'yarsu Maryam Philip Tambaya a yau Laraba a majami'ar Ekwa ta katangar Warji da karfe 6 na safe. Allah ya bada zaman lafiya da albarka aure, amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau John Ellison, Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun hadu a shirinmu na hantsi.
Le monde aujourd'hui.